Yau da goyi
daga muryar Amurka a Washington DC.
Masauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana iya kuma kama mu a can birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, hamma da wasu tashoshin radio a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya FM, ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live, ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahouse.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaje,
Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
A yau Talata 15 ga watan Agustan shekarar 2017, za mu ci gaba da magana ne game da yadda binciken Majalisar Dinkin Duniya ya nuna cewa Najeriya ita ce ta fi kowa yara da ba su zuwa makaranta a duniya.
Bugu da ƙari kuma arewacin Najeriya ke da kaso mafi yawa na ƴaƴan da ba sa zuwa makaranta.
Inda a ranar Talatar da ta gabata na makon can kenan muka tsaya a daidai inda wata mai rajin ganin yara suna zuwa makaranta, Hawwa Ali Yakub, take koka game da yadda ƴan majalisu ma a Najeriya su kansu ba sa babatu akan maganar matsalolin da mutane ke ciki har da ilimi.
Korafe-korafen mu da muke yi ƴan majalisun mu da sun tafi sun zauna a kujeran nan sai su manta da matsalolin da ake, kuma zaka ga mutun yaje har ya gama abin da yake, ba wani bai wata bisa wata doka ba, bai kawo wani canji ba wanda yayi wata mutane
saka. Kuma akwai wata tattaunawa a zaura muhawarar yau da gobe da wakilin mu na Kano ya aika mana.
Kullum babu dadi a ce kai ne a baya, zan ce na jike diddiga.
Adadin da Majalisar Dinkin Duniya ta fitar ta fitar ne a iya ilimin ta kawai, karatu ya taro da yawa ba iya bangaren boko Islamiya, a'a idan nazo ka koya mu aikin kafinta karatu nazo na kula, idan nazo ka koya mu power karatu nazo na kula, idan nazo ka koya mu aikin gini karatu na kula, dan in ban yawo ba zan yi ba.
Na ji dadi da aran maye magana cewa shi ma ƴaƴan shi akwai wanda suke zuwa makarantar boko.
Bayan ga amsoshinku na makon jiya da kuka aiko mana bisa tambayar mu ta shafin Facebook da Twitter game da yaran da ba sa zuwa makaranta a arewacin Najeriya, za mu ji yadda kungiyar malaman jami'o'i ta ASU suka tafi yajin aiki a Najeriya.
Kamar yadda Safinatu ta ambata, bari mu fara da tambayar da muka a makon jiya game da wannan batu na shin me kuke ganin yasa yaran ba sa zuwa makaranta a arewacin Najeriya.
Sakon farko daga Shafi'u Bala ya ce yau da gobe abubuwa da yawa suna sanadiyar rashin sa yara makaranta a arewacin Najeriya, kamar talauci, waɗansu kuma rashin son bokon ne ba sa yi. Akwai masu ganin yin boko kafirci ne, saboda can asali waɗanda suka zo da shi Najeriya ma ba addini gare su ba. A wani bangare kuma wasu na ganin sa yara makarantar boko yana ɓata tarbiyyar su, musamman ƴaƴa mata, illa dai kafafen yaɗa labarai su ci gaba da wayar ma jama'a da kai cewa da su dinga kai yara makaranta.
Sai Hassan Roget Jain, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, ya ce babban dalilin da ya sa aka fi samun marasa zuwa makaranta a arewacin Najeriya shine talauci, ƙarancin kishin yara da ma ƙarancin sani da fatan ƴan uwa za a tashi tsaye domin ilmantar da yaran mu.
Sai Munir Isa Faruk ya ce laifin shugabannin Arewa ne ni a ganina, domin sun kai ƴaƴan su ƙasashen waje karatu, sun ki samarwa talakawa makarantu da kayan aiki, kai da ma uwa uba rashin albashi mai gwabi ga malamai, musamman ma ƙananan makarantu da na secondary.
Sai Hudu Muhammad Huduwala ya ce laifin gwamnati ne har yanzu a arewa da akwai iyayen da basu san muhimmancin ilimin boko ba.
Sai Isa Sani mai Arsenal yace karancin abin hannu ne da kuma addini, duk suna taka muhimmiyar rawa wajen rashin tura yara zuwa makaranta.
Sai Idris Hashim Gumel yace a gani na gaskiya talauci na ɗaya daga cikin dalilan da ke hana yara zuwa makaranta a arewacin Najeriya, inda zaka samu cewa yaran suna gurin taimakawa iyayensu ne don neman abin da za a ci a gidajensu.
Sai Yahuza Sahabi ɗan daɗe Kamba yace yau da gobe sai Allah, hakika wannan rahoto bai zo mana da mamaki ba, gani yadda makarantun gwamnati a nan arewa ba su samun kulawa, haka su ma manyan arewa ba su kai ƴaƴansu makarantun gwamnati sai na kuɗi, tunda sun kashe makarantun to kaga sai malam talaka ya janya ƴaƴansu shi ma.
Sai ba mamun Gunu ya ce wannan yana nuna cewa har yanzu manyansu ba su sharo mai ilimin zamani ba, mutum shi da kansa bai san amfaninsa ba, ta yaya zai tura ɗansa? Na biyu shine talauci tsantsa.
Sai Umar Suleiman yace kowa ya san abin a fili yake, yana daga rashin adalcin shugabannin Arewa ne.
Sai Prince Muhammad Iliyasu yace abubuwa guda biyu ne kawai in har maganin su to shikenan. Talauci da mutuwar zuciya su ne suke janyo kin barin yara zuwa makaranta.
Sai Bello Magaji Ahmad yace salamu alaikum yau da gobe, fatan alkhairi a gare ku. A gaskiya yawaitar yara marasa zuwa makaranta a Arewacin Najeriya abin takaici ne kuma abin bakin ciki ne. Ya kamata iyaye da mahukunta su gaggauta daukar matakai na magance wannan matsalar, domin ta haka ne za a samu makoma ta gari a nan gaba.
Sai Tafiyani Iliyasu yace yawancin mutane musamman mazauna karkara sun fi yarda da makarantar Allo, kuma ita makarantar Allon ta kasa samun wani hubbasa daga gwamnati domin zamanantar da ita.
To sai kuma mu leka shafin mu na Twitter @UmarAjamitu yace saboda tsadar rayuwa.
@Jamilu_Kidandan yace mafi yawancin iyayen yara basu damu da ilimin yaran su ba.
Sai @Kano Lukman yace yana daga cikin rashin aikin yi.
Sai @Ongaiba_Yakubu yace saboda rashin kishin mu da yin karatu.
Sai @Wura_Ardo yace ban yarda talauci ke hana iyaye kai ƴaƴan su makaranta ba. Kauyanci da rashin sanin ciwon kai ne kawai. Ba wanda baya fama da talauci, hakuri ake.
Sai da ƙarshe @Bliyamin Khalid yace matsalar iyaye ne ai, saboda sun saki haƙoƙin da amanonin da suka dauka tsakanin su da mahaliccin su. Allah ya kyauta.
To mun gode, a cigaba da turo mana da sakonni. A makon da ya wuce mun tsaya ne inda Hawa Al-Yaqu ta kungiyar ilmin nafi'an da ke bayyana wa Mahmud Kwari yadda suke kallon lamarin na koma bayan zuwa makarantar yara a Najeriya, inda ta tsaya daidai maganar rawar da ƴan majalisu ya kamata su taka a lamarin, inda take cewa
korafe-korafenmu da muke yi, ƴan majalisunmu da sun tafi sun zauna a kujeran nan, sai su manta da matsalolin da ake. Kuma za ka ga mutum ya je har ya gama abin da yake, ba wani bai wata bisa wata doka ba, bai kawo wani canji ba wanda ya yi wata mutanensa tasiri. Don haka abin da kawai zan jawo hankalin mutane shi ne wajen gabar zaɓe, a tabbatar an tace, a nemi mutum mai inganci, mace ko namiji, wanda aka san aikin zai je yi. Kuma in aka tura su a ringa bibiya, shin me kuke yi? Ba a basu su je su ta dumama kujera ba suna karɓan allowances. A daina haka. Kuma an sun dawo gida su yi bayani, a ringa saka su suna yin bayani. Ga abin da muke so ku yi, tunda wakilci ne shi, wani aiki wakilci ne, kuma doka ta ajiye mana in baka je kai abin da aka kai ka ba, a dawo da kai gida. Waɗannan abubuwa da muke gani hoɓɓasa yanzu, misali akwai state ɗin da suke kokari su dawo da sanatan su, to ragowa ma state ɗin duk a ringa duba, amma a ringa yi akan adalci shi ma. Ba wai na ce a fita kawai mai aiki ba saboda ana hasada ko wani abu, ai ma mutum ya rufe a dawo da shi, a'a. Ita doka tana da wani abu mai ban sha'awa. Idan aka ce doka ce kuma za a bi ta, to hakika kuwa in laifin ne na gaskiya za a kama ka da shi. Dole a tabbatar cewa laifi ne, saboda shi ma laifi akwai, yana da dokar sa kama a gane sa. Wato za a kama ka da hujja. In ko ba za a kama ka da hujja ba, baka da laifi. Amma a ce kawai suna can ana al'amuran mutane suna ta tabarbarewa. In an yi magana, in dumbu da mutum ya bude baki ya ce yayi magana, sai a ce ai dan adawa ne, ko kuma yana wancan jam'iyya. Ba kuma jam'iyya ba ma, akwai bambanci a cikin jam'iyyar ma, sai a ce ai kana camp din wani. To ina ga ya kamata gaskiya mu gane cewa wannan fa nauyi ne wanda Allah ya dora mana gabaki daya. Yawanci mutane suna jin tsoron su ga shugaba gaskiya. To ni ko ina gani wannan ba so bane.
To sai mu ce Allah ya sa a gyara koko safinatu.
To amin amin. Kamar yadda muka ce tun farko kididdikar majalisar dinkin duniya ta nuna yara kimanin miliyan 10 daga cikin miliyan 20 na yaran duniya da ba sa zuwa makaranta a Najeriya suke. Sannan fiye da rabin wannan yaran na Najeriya suna arewa ne.
To har ila yau din dai akan wannan batu, wakilin mu na jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya waiwayi wasu masu ruwa da tsaki a lamarin karatun yara arewacin Najeriya, kama daga boko har zuwa karatun Allo, inda suka yi magana akan wannan kididdiga da ta nuna koma baya arewa.
Domin tattauna wannan batu muka gayyato Malam Mukhtar Iliyasu, wanda ya shafe kimanin shekara 20 yana koyarwa a makarantar primary, yanda kuma shine shugaban ɗaya daga cikin makarantun primary a jihar Kano. Sannan kuma mun gayyato muku Alaramma Hamis Abubakar, uba ne yana da ƴaƴa kuma daga cikin su suna halartar makaranta, sannan kuma yana ma da almajirai da suke karatun Muhammadiyya a makarantarsa. kana muna da Comrade Kabiru Sa'idu Dakata na cibiyar Star ta sha'anin fasaha sadarwa. Wannan cibiya ce da take nazari akan kididdigar harkokin ilimi, musamman shige da fitan dalibai da kuma al'amuran da suka shafi sha'anin koyo da koyarwa a makarantun primary da secondary da ma sauran matakai na ilimi. Zan fara da Comrade Kabiru Sa'idu Dakata. Ku Comrade kuna bibiyar harkokin ilimin nan, kuma kuna da taku kididdigar a matakan da kuke wannan aiki. Iyaya kuka kalli ita wannan kididdiga da ita Majalisar Dinkin Duniya ta fitar, akwai zirara ne ko kuma a za a iya cewa ba a iya tattaro su ba ma gaba daya?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Zan ma fi yarda da a ce ba a iya tattaro su ba gabaki daya, idan ka kalli adadin da aka ce Najeriya tana da shi. Domin idan ka duba a ididdigar da ka bayar dalla dalla cewa a duniya ana da miliyan 20, a Najeriya ana da miliyan 10.5, sannan a arewa ana da kaso fiye da 60 na wannan adadi. So za mu iya duba mu ga cewa abin zai iya fin haka. Domin me kaso 40 na adadin 'yan Najeriya ko kusa da haka yara ne 'yan shekara 15 zuwa ƙasa, wanda mu kuma a arewa da muke da yawan al'umma, za ka yadda da ni cewa da yawan su wasu gaskiya ne ba sa zuwa makaranta. Sannan idan ka ƙara tafiya gaba kaɗan, ka ƙara yin wata kididdigar na cewa kuma su waye ne waɗanda ma suka fi ba sa zuwa makarantar, su ne ɓangaren mata. Idan ka duba za ka ga maimakon saɓanin yara maza, wanda da yawan su gaskiya ne ba sa zuwa makaranta saboda wasu dalilai, na san za mu zo kan dalilan, amma dai za ka ga mata su ne adadin da suka fi kowa rashin zuwa makaranta. Sannan idan ka duba a arewar ma, idan ka zo za ka ƙara yin wasu kididdigar ka ce a ɓangaren arewan wani ɓangare ne shi kuma ya fi shafuwa, za ka ce ɓangaren arewa maso gabas, ma'ana yankin su Borno, Yobe, Adamawa da sauransu. Su kuma wannan a arewan ma sun fi ya samun waɗannan matsatsalu. So daga nan sai ka duba ka gani menene dalilin da zai sa ka ga cewa gaskiya ne waɗannan alƙaluma za su iya tabbatarwa haka, ko ma mu ce alƙaluman ba su ma kai matsalar da ake tunani ba. Shine idan ka fita a wannan ɓangarori da muka lissafa, yawan yara da suke harkan almajiranci wanda yaran nan ba sa zuwa makaranta, yawan kuma yara da suke harkan talla, da kuma yawan yara da zaka gansu ba ma almajirancin suke ba kuma ba ma tallan suke ba, amma suna garari akan titi, idan aka nitsa bincike za su iya zarcewa.
Kuna sha'anin wannan koyo da koyarwa, kana shugabantar makaranta, ga alƙaliman da aka fitar, makarantar ka wai ni ɗalibai nawa ne yanzu kake da ita?
To alhamdulillah, sakamakon tsare-tsare ingantattu da Allah ya taimake mu muka waye gari a cikinsa, a yanzu ina mai tabbatar maka makarantar nan muna da ɗalibai aƙalla sama da 770.
Yaya kuka kalli waccan kididdiga ita hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta bada misali, musamman yadda ya shafe mu a nan a arewacin Najeriya?
Kullum babu daɗi a ce kai kai ne a baya, amma ni wajen ɓangaren kididdiga tunda ba ƙwararre ne ni a nan ba, zan ce na ji kididdiga. Amma mu malaman makaranta abin da muka fi sawa a gaba shine abin da yake gabanmu, abin da aka kawo mana aka dora mana amana akan sa, mun fi kula da shi kwarai da gaske. Mu ga cewa yaran mu nawa muka samu a wannan shekarar, nawa muka yi a wannan shekarar, mu wannan shine kididdigan mu. Amma wannan kididdiga da suka yi gaskiya ne, domin kididdiga ba ƙarya bace, amma mu gaskiya bata shigo mana sosai ba.
Kun lura da yanayi a unguwanni haka na cewa akwai yaran da ya kamata a ce sun kai minzalin su je makaranta ba sa zuwa?
Za a rasa ba, daman duk yaran da ka ganshi a unguwa a dai halin da ake cikin din mu a gurin mu yanzu ilimi ya inganta, domin duk yaran da ka ganshi a cikin unguwa to daman makarantar ce ma ba a kawo shi ba. Amma a yadda tsari muke gudanarwa a yanzu, inda har ka shigo cikin makaranta to magana ta kare, sai ka kammala makarantar ka saboda tsare-tsaren da muke da shi a ƙasa. In dai ka zo makaranta a matsayin dan aji da to Allah da muna tare da kai har tsawon shekara 6 nan, sai kai common entrance, sai kai transitional exam, mun yayi ka tafi cikin da su.
Alarama Malam Hamisu Abubakar, kun yarda da wancan alƙalma cewa waɗancan yara misali ba sa zuwa makaranta?
To auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim adadin da majalisar dinkin duniya ta fitar ta fitar ne a iya ilimin ta kawai saboda farko da Allah ta'ala ya aika manzon Allah caya da yake je da su ikra bismirabbikal ladzi khalaq shi yin karatu ya tarotsu da yawa ba iya bangaren boko islamiya a idan nazo ka koya mu aikin kafinta karatu nazo na koya idan nazo ka koya mu power karatu nazo na koya idan nazo ka koya mu aikin gini karatu na koya dan in ban yawo ba zan yi ba saboda ka ikra dinne ta kunsu komai kada a ce dan yaro baya zuwa makarantar boko a ce baya karatu ba daidai bane ba akwai kuskure a gamu ga waɗanda suke yada labarai a duniya dan bana zuwa boko ban da ilimi a kuskure ne a canza wannan tsari
arar ma kana da aya
ina da aya na 13 ne dai Allah ka bar su kwanan nan
daga ciki akwai waɗanda ka saka a makarantar boko
guda 6 ne suke makarantar boko akwai guda 5 suna makarantar alqur'ani ta allo irin wacce Allah ya kaddara na yita daga cikin guda 5 din akwai guda 4 sun sauka daya yayi sauka ta biyu a yanzu haka saboda haka ba za mu ce ba sa zuwa makaranta
ko zaka iya gaya mana me yasa ka zabo su dinga zuwa makaranta boko
yawa alhamdulillah abinda yasa na zabo wadansu suke zuwa makaranta boko saboda da kada in tsaya a guri daya ya kamata idan wannan ya shiga can bangaren wance shi bangaren sai mu hada mu tattaro ba da mafita mai kyau gaba daya insha Allah shine dalilin da yasa na sa wasu anan
ka ce kana da almajirai za su kai kaman nawa
almajirai na akalla a yanzu tunda ni ma gada ne bayan na gada kuma na dora akalla za su kai 200 a yanzu haka almajirai nawa wanda nake karantawa a yanzu haka yau yau din
akwai waɗanda suke zuwa makarantun boko misali
a'a duk gaba ɗaya almajiran dubban wanda yake zuwa makarantar boko a cikin su makaranta suke ta alqur'ani shi muka tahi akan sa shi muke karantawa shi muke fatan mu rayi akan sa mu kare akan sa insha Allah
mun san akwai waɗanda suke zuwa misali daga makarantun tsangayu kuma suna zuwa na boko kamar yadda muka bayani a cikin unguwa
eh a mutanen unguwa waɗanda suke turo mana yara akwai yara da suke in mun yi karatun Allah mu ta suka tafi makarantar boko yaran unguwa amma a yara da muke da zaune da su na tsangaya karatun alqur'ani muka sa a gaba akwai wanda ya firamare can baya kafin a kawo shi yayi firamare ya gama kuma yanzu yake dora karatun alqur'ani amma in ba wannan ba mu ba mu gaure makarantar alqur'ani da su boko mu kai wannan matsayin ba tukuna sai dai nan gaba in Allah ya yarda
Comrade Kabiru Sa'id Zakata cibiyar ku tana nazari akan kamar yadda na faɗa akan batutuwan da suka shafi harkokin ilimi yaya za a yi a daidaita wannan batu na alƙalman nan
ka san mu a ƙasar Najeriya muna da rauni gurin haɗa alƙalma misali idan ka ɗauke National Bureau of Statistics ita ce take ƙoƙarin yin ƙididdiga akai-akai amma ko ita hukuma mai kula da harkar ƙididdigar al'umma ta ƙasa wato National Population Commission da ya kamata a ce duk bayan shekara 10 tana ƙara tattara a 'yan ƙasa ta san adadinsu ta san su waye suke aiki ta san 'ya'yanka nawa 'ya'ya nawa ne suke zuwa makaranta ba ta yin aiki akan lokacin da ya kamata a ce tana yi domin me lokacin da ya wuce da aka yi na ƙarshe shine 2006 ya kamata a ce 2016 an sake yi amma yanzu muna 2017 babu ma shirin da za a yi so inda a ce irin waɗannan hukumomi suna aikin su to za a iya samun waɗannan alƙalima kuma a ce akwai wasu ci gaba na fasahohin zamani na duniya idan na shekarar da ta wuce yana nan yau an samu wani kawai dorawa za a ci gaba daga inda aka tsaya da ina ganin cewa za a tartara alƙalman nan amma matukar ba a samu irin waɗannan abubuwa hukumomi suna yin abin da ya kamata a ce suna kididdiga ba babu yadda za a ce waɗannan alƙalma an daidaita su amma mu abin da kullum muke magana duba da irin abubuwan da muke gani dazu nayi magana akan yara almajirai duk da dai aran ma yayi magana cewa kuskure ne ga ita majalisa kuma ni ma na yadda kuskure ne a kalle su a matsayin su na waɗanda ba su da ilimi kuma mu ma a nan arewa ba za mu yadda da wannan ba amma abin da ake magana a nan shine ana maganar yaran da ba sa zuwa makarantar boko na ji daɗi da aran ma yayi magana cewa shi ma 'ya'yan shi akwai wanda suke zuwa makarantar boko ka ku ga kenan wannan tsari na ilimin makarantar boko wani tsari ne wanda duniya ta zo da shi wanda mu a nan yankin mu na arewa mun ga matsalar rashin karɓar shi ma tun da wuri lokacin da aka shigo da tsarin makarantar boko a ƙasar nan mun yi sanyin jiki gurin karɓar shi yanzu muna ganin illolin wannan sanyin jikin dole mu tashi mu gaya wa kanmu gaskiya cewa dole mu duk wanda ya riga ka bacci zai riga ka tashi amma inda illa take mutun ya riga ka bacci kuma ya baka kana baccin saboda haka inda za a samu irin su aran ma da suke karɓar yaran almajirai na wasu
mutane daga wasu garuruwa suna zama a gurin su ma suna sa ƴaƴansu a makaranta ka koga dole mutane iyaye su ma su farga so idan muka duba da yawan almajirai muka duba da yawan ƴan talla muka duba da yawan yara masu larura da suke in zuwa makaranta suna yin bara muka duba da irin yara nan makiyaya wanda wasun su ba sa zuwa makaranta duk da akwai tsari na ilimin su amma ita ma gwamnati ba ta kula muka kuma duba da kwanan nan bala'i da ya ballo mana arewa musamman arewa maso gabas na yaran da suke cikin IDPs ma'ana matsugunan ƴan gudun hijira zaka ga cewa gaskiya ne alƙaluman sun fi haka kuma idan hukumomi suka tashi tsaye suka fito da hanyoyin da za a tabbatar da kididdigogin nan za a samu tartibin a kididdiga wanda mu kungiyoyi masu zaman kanmu da muke yin bincike a bangare ɗaya nan ɗaya kamar shekara da ta wuce mun yi bincike a arewa maso gabas domin mu gano harkokin matsayin ilimi ga baki ɗaya duk kuma waɗannan alƙaluma mun samo wasu na wannan yanki sannan a nan Kano ma da wasu jihohin muna yin irin bincikenmu wani lokaci idan muka yi binciken nan sakamakon abin da ya samu da ake kira za a bada shawarwari wanda Bature yake kira recommendations muna yi kuma duk wanda muka san mai ruwa da tsaki ne muna tura mishi wanda muka san kuma alhakinmu ne muna dauka dan a jahar Kano nan da nake magana da kai cibiyar sita ta yi yunkurin da ta shiga wani kauye da ta na shara ta je ta yi makaranta da ta hadi da su da enko da sita da en community suka yi makaranta so kaga idan muka yi binciken ba kawai barin shi muke ba duk inda ya kasance cewa shawara ce ta mai ruwa da tsaki muna gaya mishi mu kai mishi sannan wanda ya kasance namu ne muna yi
headmaster tunda bayananka sun nuna ko kun ce kuna aiki ne da alƙaluman da aka kawo muku kuma ya zuwan kaman wannan makaranta ka ce alƙaluman ma sun karu hannu guda kuma kai amanna cewa wancan akwai kanshin gaskiya akan waɗancan alƙaluma na majalisar ɗinkin duniya ku a matsayin matakin ku na nazari da kuke na sha'anin koyo da koyarwa na san ba a rasa kalubale nan ɗaya zuwa biyu tsakanin ku da iyayen yara misali menene kuke gani ya sabbaba fitowar waɗancan alƙaluma musamman mu a nan arewacin Najeriya da aka ce mutum miliyan 10 ba sa zuwa makarantar boko da har da rabi kuma kashi 60 cikin 100 na wancan adadi suna arewacin Najeriya ne a hasashen ku da ɗan nazari me kuke ganin ya sabbaba wannan misali
alhamdulillah ban sani ba su wannan masu kididdiga ko tsohuwar kididdiga ce dan ban san lokacin da aka yi ta ba amma da za su yi kokari masu kididdigan nan a yanzu da sun dan dawo su sake kewayawa inda aka yi inda yaran da suke zaton ba sa zuwa makarantar su gani dalili na nan shine ai dazu nake gaya maka cewa lokacin ma da aka kawo wannan makarantar yaran ba su fi su 470 zuwa da 50 ba amma yanzu yara a makarantar nan sun dushi 800 saboda kaga a nan abin da yake nuna ma cewa iyaye sun karba ko kuma sun fara karba sun waye da cewa ilimin nan shine mafi alkhairi mu dabi ƴaƴan mu kai su makaranta
an ce abin yayi nisa misali in ka kwatanta shi da kudancin Najeriya a yanzu za ka cewa mummunan da muka dauki kashi 60 to an basu da 40 menene kake ganin cewa tushen wannan ratar da ko tazarar da aka samu
ito shine asali ta samu kamar yadda doctor yake faɗa kamarar wanda idan ka gaba ci ya kamata ka in ya riga ka tashi ya tafiya ba ka gaskiya magana idan ana kullun ana magana ilimin zamani ana hada mu da kudancin Najeriya akwai yar matsala dalili ta nan ishigo mutanen nan sun dade da wayewa akan al'amarin amma ni kullun ba na son ake kashe mana gwiwa a rika cewa mun ci baya wannan ni ba na jin dadin wannan al'amari ya kamata a ce mun ci gaba a rika duba bayan mu yaya muke kuma yaya muke a yanzu kullun yaran nan shiga makarantar nan suke ajin da yake daukan yara 20 30 da yanzu in ka je ka tada yara 120 150 kuma ƴaƴan talakawa ne ba yan aljunu bane amma da yara 40 ne a ciki amma yanzu gashi nan yanzu ya kaga malami yana da register uku a hannunsa kuma ga gwamnati yanzu makaranta na gashi na sabon gini yake idan ba yaran wa za a ginawa ai ba za a yi gini haka gurin ba yara ba saboda haka a yanzu akwai yara a makarantu gwamnati ta tsaya iyaye sun fahimta sun gane suna kawo ƴaƴansu shawara a nan shine su masu kididdiga su sake dawowa su gani in Allah ya yarda a halin da ake ciki a yanzu in an zo arewacin Najeriya za a ga yawan yara masu zuwa makaranta sun ƙare fiye da yadda aka kididdiga a baya
Allah rahma zancen kididdigan nan yana kai komo a zakatanmu watakila da majalisar ɗinkin duniya ta yi la'akari da makarantun tsangayu irin naku da kuma makarantun islamiya da muke da su watakila za a iya samun kila da zancen ba haka yake ba
iyaye ku yiwo hatara da za ku samu nasara ku sa ido na basira yaran ku da su ilimi farko su san addini
to Allah ya samu dace amina
To kafin mu sallama, bari mu ji daga wakiliyarmu Madina Dauda game da yajin aikin kungiyar malaman jami'o'in Najeriya ta ASU.
Sannan kuma kar a manta wannan tattaunawa da aka gama ji za a ji karshen ta a mako mai zuwa.
Allah ya kai mu.
Amin.
Yajin aikin ga magari da malaman jami'o'in Najeriya suka fara ya shiga kwana na biyu a yau. A bisa umarnin shugaban kungiyar ASU Biodun Ugunyemi wanda yace malaman su aje alƙalumin su babu koyarwa babu jarabawan ɗalibai har sai babu ta gani. Biodun Ugunyemi yace rashin cika alƙawalin da gwamnati ta yi na bada naira trillion 1.3 tun shekara 2009 yasa suka yajin aiki na jan kunne a shekara 2011 da kuma 2012. Bayan yajin jan kunnen ne, gwamnati ta ba kungiyar malaman naira biliyan 200. Shine har yanzu gwamnati bata ƙara motsawa ba.
Government is in arrears of 825 billion naira as the outstanding total of releases in respect of this fund. The situation is worse in the state universities. We are state governments have not only failed to fund the existing universities, but have gone ahead to establish new ones.
A nan Biodun Ugunyemi ne yake cewa akwai raguwar bashi akan gwamnati har na naira biliyan 825. Duk da haka jihohi sai kago jami'ai suke yi bayan babu kuɗin gudanar da su. To baya ga waɗannan kuɗaɗe, menene malaman ke buƙata wajen kawo gyara? Tsohon shugaban kungiyar ASU ta ƙasa Nasiru Isa Fage yayi ƙarin haske.
Mun yi amince da gwamnatin tarayya cewa maganar fansho na malaman jami'a da kuma sauran ma'aikatan jami'a za a yi wani kamfani wanda shi wannan kamfanin shi zai dau kudaden fansho ya rika juyawa yanda duk wanda zai fita daga jami'a zai samu kudin shi ba tare da ya samu wata matsala ba. Yanzu mutanen Najeriya mafi yawa suna samun matsala da waɗannan kamfanoni masu zaman kansu. To wannan abu ne wanda baya buƙatar kuɗi daga gwamnati, to amma har yanzu ba a aiwatar da shi ba. To shi yasa muka ga cewa tunda abubuwan suna tafiya gashi kuma lokaci yana da ɗaurewa, kuma mu muna son a tabbatar da cewa an fara yanda za a kawo gyara a jami'o'in nan yanda mu ma ƙasar mu zamu ta samu ci gaba. To shi yasa muke ganin ba mu da wani abin da ya rage mana illa kawai mu janye aikin mu koma gefe ɗaya. In yaso ita gwamnati in ta duba watakila wannan zai sa ta sake tunani ta zo ta fara aiwatar da waɗannan abubuwan da bata aiwatar ba.
To Allah ya sa daidaita dai.
Amin.
Domin kullun wannan abu Maryam da Safina to ai kwangaba kwambaya.
Abu guda abu guda.
Sun tafi yajin aiki, gwamnati ta kira su teburin shawara, an dan yi sulhu, an dawo.
Mana a bari ya ba ta da wani ma'ana. Kullun abu guda abu guda ci gaba ba.
Muna ɗan yara ko matasa muna tasowa muke ta jin wannan magana.
Allah dai kyauta, Allah sauke.
Ni sai irin wannan yajin aikin ko mu lokacin da nake karatu yadda abun ya shafe mu. Ina ga ya miki ya kamata yadda muka samu kusan wata tara kari akan lokacin da ya kamata mu gama lokacin.
Da ba wanda suka yi shekaru ma.
Wannan to wai wannan mun yi dan kadan.
Kuma kakan Usman ni fa ina ganin abin da ya ƙara da sabo ku tafiya karatun ƙasar wajen nan da Najeriya aka fara yi daga kan wannan abin.
Dan
ni na san wanda bai da wannan aƙida amma saboda diye shi tana yana son diye shi ta karanta likita. Aka zo lokacin wata da ko ban san faɗi sunan makarantar da take tayi ya ga dai abin da ya ba ci gaba dai yarinya tana da kokarin ta zata iya karatun sai dai ita da ita waje.
Amma ba zuwa abin da ya kawo kenan ba
gaskiya wannan abin asin na da ɗaya daga cikin abin da ya haddasa tafiya kasashen wajen karatu.
Akwai dan wani da ya karanta taswirar gidaje irin ya kamata suna hada kin san da digiri na ɗaya da na biyu wani lokaci ina ga ya miki hidi wurin shekara 9 yana
ka gani to shekara 9 ba haba
ta fama
tun baka da wayo haka yau wayo
kyauta.
To a shafin mu na Facebook masu biye da mu kowa ya tuttufa albarkacin bakin shi. Ga wannan Ahmad Sani ce laifin gwamnati ne duba da yadda ake daina biya wa yara kuɗin jarabawa wannan kadai ya isa ya jefa yara cikin wani hali. Ga kuma Ahmad Bajoga ya ce babu wani ɗan arewacin Najeriya da ke zaune haka kawai baya karatun boko ko na addini don haka wannan sakamako na Majalisar Ɗinkin Duniya ban yarda da ita ba.
Na wancan kidan
ba yarda da shi ba. Sai kuma ga Baguda Haruna ya ce yau da gobe abin da ake nufi ya kamata
kamata yara dubu ne suna zuwa makaranta amma mutum goma kike zuwa makaranta abin da
wato wannan shi kuma yayi dake na bi diddiga
eh da ba komai yayi magana garin da yake ne
yawa kuma aka samu
da wani mutum yawa shi sa wannan sakamakon da aka fito ya kamata ce muna da yawa ya kamata ce yara dubu ke zuwa amma goma ke zuwa shi abin
da kike kenan akwai yara da ya kamata mu kalla dukan mu gaba da to anan zamu sallama sai ma ku mai zuwa in Allah ya so zamu ci gaba amma kuma a saurare mu kuma muna nan ta fa ko
Maryam insha Allah
to yanzu a madadin ita
Maryam Bashir Bugaje Safinatu Sodengi
sai kuma Julie Lazarus Gresham wacce ta bada umarnin shirin da engineer mu na yau Mr. Sidra sai Solomon Jage ya hada mu a Facebook Live ni Usman Ahmad ta bar Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya ba za su bari ba yau da gobe muryar amurka na shirin kuma ta sa yau da gobe shirin ta DOA ba